kaja kuma sannan ya bi sawun wanda bai samu damar zuwa juma'a ba ya ji mai dalili to sai ya salla alayhi salam raka'a biyu sai ya ce salla raka'a biyu a masallacin Quba ta adil umra ta daidai da umra kai daga ji ka san Allah ya yi wa annabi sama bai yawa raka'a biyu za ka yi a gurin amma saboda alfarmarsa alayhi salam sai Allah ya baka ladan umra wanda za ka je ka ɗauro ta kai tafiya kilomita 400 da wani abu ko ka fita ka je jin rana ta ko ka tafi ta na'im ka je ka ɗauro ka dawo kai ɗawafi bakwai kai sallah raka'a biyu ka je kai sa'i tsakanin Safa da Marwa amma in kai raka'a biyu a Quba sai ta didi da wannan sine sina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu yake cewa Allah ya bani dama na je masallacin Quba na yi sallah na fi farin ciki akan Allah ya bani dama in je masallacin Quds so biyu sina Umar radiyallahu anhu yace in sallah ɗaya a cikin Quba na fi farin ciki da yace akan Allah ya bani dama in yi sallah so hudu a cikin masallacin Quds saboda alfarmar da take cikin gura kuma an je gurin roƙon Allah tsarki ake don Allah ce fihi rijalun yuhibuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin sai ka nemi tsarki na zuciya duk wata sifa wacce za ta nesanta Allah da kai ta nesanta ka ga Allah ka roki Allah ya cire ta kuma kar ya bari ta sake tsoro duk wani dugu a sa aka roki Allah ya wanke shi tas daga zuciya kai sake riga ta zama zuciya ce tangarangan kamar gilas din da aka wanke shi tas aka sa masa barasol in kai wannan ka roki Allah duk ayyukanka Allah ya fuddar ya a ciki ka roki Allah gabobinka ko wace gaba akwai irin nau'i na sako da take ka roki Allah ya raba ta da wannan saban sannan ka roki Ubangiji subhanahu wataala duk abin da zai shigo maka na arziki Allah ya sa maka rariya ɗan laushi ya tace arziki in dai abu shigo maka zai kamallaka ko ka ci ko ka daura to Allah ya tace maka ba abin da zai shigo sai halak kuma ka roƙe shi halakin ta zama mai saukin zuwa kuma ka roƙe shi halakin ta zama mankas ta zama mai yawa ka roƙe shi halakin ta zama mai zaki mai gardi mai dandano kuma ka roƙe shi zama mai saiwa ba wacce za ta tafi yiwu nan da nan ba to da gurin alfarma ne in kai za a maka in kai wannan roƙawa zuri'arka irin jininka ila mulki ya mutu wannan alfarmar ka roƙa Allah duk ya musu to sai su zo rayuwarsu ta duniya ba san an yi ka ba ma su dinga cin tuwo da man bara ba san wanda ya musu ba sai dai kawai a dinga addu'a a ce sai su wani ai suna da ban mamaki to wani ne a cikin kakanni ya musu wani alfarma to in ka gama wannan kuma kaf ka roki wannan lahira da sauransu sai ka komo kuma duniyarka farko ka fara kama sunan kowace gaba a jikinka ka roki Allah kwakwalwarka ya ba ta lafiya duk wata cuta ta kwakwalwa in akwai ta Allah cire in babu ya ba ta lafiya kai hada ta da ita tunaninka Allah ya tsarkake shi kar ya bari cuta ta shiga ruhinka Allah ya tsarkake shi kar ya bari ta shiga sannan kokon kan da fatar kan da gashin kan ka roki alfarma duk a washi koshin lafiya sannan ido ka roki Allah duk wata halitta ta ido Allah ya ba ta lafiya sannan ya baka lafiyar gani domin ido daban gani daban ya baka lafiyar kwayar ido ya baka lafiyar gani sannan ka komo kashin kunne ka roki Allah kashin kunnen ya bashi lafiya sannan ya ba jin lafiya sannan ka komo baki ka roki Allah lafiyar baki da shi da harshe da 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 shi da hakora da makogoro duka sannan ka roki Allah lafiyar furci sannan ka roki Allah lafiyar makogoro ka roki Allah lafiyar hanci ka roki Allah lafiyar huhu ka roki Allah lafiyar kirji na zahiri da na baɗini ka roki Allah lafiyar zuciya ta fili da ta baɗini ka roki Allah lafiya ta uwar hanji ka roki Allah lafiya ta hanjinka babba ka roki Allah ta hanjinka karami ka roki Allah lafiyar tumburkuma ka roki Allah lafiyar saifa ka roki Allah lafiyar hanta ka roki Allah lafiyar koda ka roki Allah lafiyar mafitsara ka roki Allah lafiyar dubura kar a samu basir ko toshewa ka roki Allah lafiyar alƙalaminka Allah ya baka lafiya kar ka samu yayyen fitsari ko kin fada fawali kar ka samu karaya ta karfin mazakuta ka roki Allah marainanka Allah ya basu lafiya ka roki Allah kasusuwanka kaf ya basu koshin lafiya ka roki Allah farugwanka ya bashi koshin lafiya ka roki Allah tsokarka ya bata koshin lafiya ka roki Allah jininka ya bashi koshin lafiya ka roki Allah jijjiyoyinka Allah ya ba su koshin lafiya, ka roki Allah fatarka Allah ya ba ta koshin lafiya, mutsarar gashin da yake jikinka Allah ya ba ta lafiya, duk gashin jikinka Allah ya ba shi lafiya, farcenka Allah ya ba shi lafiya, duk wannan ka roki Allah ya ba ka lafiya har ka mutu, kar a samu wani abu. Cututtuka na zamani suke samun mutane su ciwon suga, cutar etwaye, ka roki Allah ya maka garkuwa har abada. Ko za a dinga ruwanta kamar da bakin kwarya, kai ka gama lafiya, kada wani abu ya taba ka. To wannan kan da ka je gurin alfarma a nan kuwa ka roki wannan, in ka je za ka yi sallah raka'a biyu inda hantsi ka je ta tahiyyatul masjidi, sai ka yi sallah raka'a biyu kuma ta walaha, sai ka yi sallah raka'a biyu kuma ta ziyarar masallacin. In ka ga ba lokaci ko kana zuwa kai ka yi sallah raka'a biyu ta ziyarar masallacin, da sai ta isar maka wannan sallah baka daidai da umra. In kuma ka dade a garin Madina ba so dai, wan ka samu lokacin ka sake komawa. In ka koma za ka yi dinga koma ba ruwan Ubangiji, ba zai gaji ba sai dai kai ka gaji. Kuma mai hankali in ga ake cin riba yana da dama, kaga sai ta kokari ya ci riba. Shi yasa ake san za a yi wannan tafiyar a tafi da masu himma, wanda suka san abin da suke. In baka tafi da masu himma ba za su dinga sage maka gwiwa, in za ka ci ai ba sai kai kaza ba, ai ba sai kai kaza ba, ko ba gurin a garinku. Babu. Kuma sannan ba dole bane ka sake samun damar zuwa, dama ce ta same ka, kai amfani da ita ka ci riba, kuma kai ikhlasi ka maida abin ga Allah subhanahu wataala. To wannan a takaice shi ne abin da zan ce. To sai dai magana na faɗa a farko, cewa ziyarar Madina zaman kanta take aikin haji zaman kansa iki. Waɗansu suna ganin cewa mutane sun gwama su guri ɗaya, suna musulmi sun ɗauka da aikin haji da ziyarar Madina ibada ɗaya ce, abu ɗaya ne. To me yakan su ware sai suke kokarin kuma su rushe ziyarar Madina, cewa wai dan tan an kwaba an gwama ta, gara a rushe ta, ba ai adalci ba. Gara a wayar da kan mutane a shari'a da ilimi, cewa wannan zaman kanta take ibada ce mai zaman kanta, wannan ma ibada ce mai zaman kanta. Amma mai isa in mutum ya tafi ake haɗa su, abu ɗaya ne. Saboda Makka da Madina a ƙarƙashin daula ɗaya suke, ita ce Mamlakatul Arabiyyatu Saudiyya. To tunda a ƙarƙashin daula ɗaya suke, kuma zuwa Madina shari'a ce, zuwa Makka shari'a ce. In dama ta samu za ka je aikin haji, to ba makawa in kana da hankali kai ƙoƙari kai amfani da waccan damar can ma ka je, shi ne ƙa'ida. In kuma ka ce za ka tafi masallacin Madina kai wannan ziyarar, tunda masallacin harama na Makka a ƙasar yake, to kai ƙoƙari kuma ka je kai umra. To wannan shi kawai kamata malamai su yi mutane bayani, ba kowane zaman kansa yake, ba a ce ziyarar Madina tana cikin aikin haji ba. Koyaushe in mutum zai ce zai je Madina ya ziyara, annabi sai ya ziyarci masallaci ya gama ya dawo wasu garinsu, ba za a ce masa ya yi laifi akan bai haɗa su guri ɗaya ba. Amma laifinsa guda ɗaya ne, damar da yake da ita da girmama gurin bai yi ba. Haka in mutum ya je Makka ya gama bai je Madina ba, shi ma ya yi laifi, domin bai girmama annabi ba alayhi salam. Dan duk mutumin arziki wanda alayhi salam ya rayu, ran da aka saukar da ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, alayhi salam ya tarar da Nana Khadija radhiyallahu anha, ta gyara gado, ta gyara shi, ta shimfiɗa, sai ce da ta cire, daga yau mijinki ba shi da sauran kwana a gado har ya gama rayuwarsa. Saboda Allah ya ban aiki, shi ya ɗauki gaban gabara, ya dinka ya ɗauki amana, duk wulakanci da wahala ba wacce bai karɓa ba alayhi salam. Ya haƙura ya jure, saboda in samu addinin ka samu, kuma ka je a inda ike, a ce ka gama rayuwarka, ba ka begen ka je gurinsa, ba mutumin arziki ba ne kai. Kuma in malami ne ba ka fatawa, to ya ɓadda kai. Ba shi da dalilin da zai raba ka da annabi alaihi salam, ba sai ka je gurin sa ba, sai ka je ko alkiyama sai an je gurin sa, sannan za a tsira gurin Allah subhanahu wataala. Kuma in ka waye gari ka ce kai ai ni ibada ta ne sallah a wannan masallacin lada 100,000 za a bani 10,000, in kana akwai kauna ta ne, kauna za ta sa ka tafi. Kullu habibin wa kullu muhibbin fal habibu lahu hasbu, duk masoyi masoyin sa ya ishe shi. Allah subhanahu wa ta'ala wannan yake so, kaga zuciyarka akwai kaunar annabi alaihi salatu ta gaskiya, ba ta da'awa ba. To wannan shine abin da yake so mu fahimta, cewa amfani ake da dama ka samu alheri mai yawa ta dama makin da zaka shiga wannan masallacin ka je wannan ba ana nufin cewa ibada ce guda ɗaya a lokaci ɗaya ba ko ce zaman kan take dama Allah ya bayar muna roƙon Allah ya ta ba mu wannan damar ita ba mu muddar muna raye kuma Allah ya sa duk lokacin zamu je muna da kabuli da karbuwa gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mu lafiya ta jike ba mu lafiya ta zuciya Allah ya buɗe mana kofa wanda da mun je zai mana kai ai mana maraba mu shiga Allah ya karbe mu ya dada abin da muke suraka alhazai da za a yi wannan tafiya da wanda suka riga tafiya da kuma wanda za su je nan gaba wanda neman Allah ya nace wanda za su tafi a nan gaba to ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ji mana jagora ya riko da hannun mu gabaki ɗaya sauƙaƙa mana aikin duk wani abu da zai zama matsala ko tashin hankali ko wahala Allah ya zare shi aikin haji ina ko wanda suke fakon musulmi su jefa musulmi cikin haɗari a aikin haji Allah ka san su kuma ka san shirye-shiryensu Allah mun haɗa ka da su Allah kai mana maganinsu Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'uzubika min shururihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'uzubika min shururihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'uzubika min shururihim Allah ba da nasara Allah sa za a yi bisa makabuli Allah ya karba aikin Allah ya yadda da shi Allah ya sa aikin hajin ya zo ba shi da sakamako sai aljanna Allah sa ziyarar Madina ziyara annabi alaihi salatu wassalamu ta mutu wanda muka yi Allah sa duk sun karba a gurin Allah wanda zamu yi nan gaban ma Allah sa karba goni a gurin Ubangiji subhanahu wataala Allah sa ta jawo mana alfarma gurin Allah ma mu zo masu alfarma a gurin Ubangiji subhanahu wataala a wannan rayuwar ta duniya masu alfarma rayuwar mutuwa masu alfarma a rayuwar barzahu masu alfarma a filin alkiyama masu alfarma wajen shan ruwa a tafkin annabi alaihi salam masu alfarma a kan sira'i masu alfarma a cikin aljanna masu alfarma a alfirdausil a'la wannan shine abin da nake so na gabatar mana illa kai akwai abu guda daya daban ga mu da nake son duk wanda ya je haji in ya zo daidai inda indararan nan yake to akwai ta addu'a ta musamman da annabi al-samiki ya kamata mu dinga yi in ya zo daidai indararan sai ce Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka rahata inda al-mauti wal afwa inda al-hisabi haka yake fada Allah ne as'aluka rahata inda al-mauti wal afwa inda al-hisab zan roƙonka sauki da hutu yayin zara raina na roƙonka afwa lokacin da zaka yi min hisabi gobe al-kiyama to wanda yaje wannan wajen addararo in zai gota ya kamata ya fada wannan addu'ar sai ya wuce Allah ya samu dace Allah ya mana muwaffaqa Allah ya bani gafara ya gafara ga magabatan mu Allah ya gafara ga musulmin da suka riga mu gidan gaskiya baki daya Allah ya gafara ga musulmin da suke dare Allah ya riko da hannun mu shugabannin kasar nan Allah mana roƙonka kai riko da hannayensu sama da ƙasa tuna gana hukumomi jihohi gwamnatin tarayya Allah duk kai musu jagora Allah ka kabar su da kansu Allah kai musu jagora za su fidda kasar nan daga cikin halin da take ciki hukuma sahun kasashe wanda suke da tsari komai yake tafiya bisa daidai sauran mutanen ƙasa kuma Allah da mu da su Allah ka ba mu haɗin kai samu haɗin kai gaba daya to babu inda ake nasara muddar talaka bai ba mai mulki haɗin kai ba muddar mai mulki bai ba talaka haɗin kai ba sai an haɗa kai guri daya sannan nasara take samuwa burin mu gabaki ɗaya da mu da su shine ƙasar ta tsarkaka kuma Allah sa ta fita zauna lafiya duk abin da yake damun ta Allah ya yi sauran kasashen musulmi kuma halin da muke ciki Allah ka ba mu fita gaba daya Allah ka yaye wa musulmi halin da muka fada Allah ka yi wa musulmi gafara gaba gadan da muke maka Allah Allah ka yi mana afwa wautar da muke maka Allah Allah ka yi mana afwa su'ul adab da muke maka Allah Allah ka yi mana afwa Allah ka dada mu kan tafarki madidici Allah ka cika zakatun mu da tsoron Allah Allah ka cika zakatun mu da ikhlasi Allah ka cika zakatun mu da kaunar Allah subhanahu wataala da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka cika zakatun mu da ganin girman Allah subhanahu wataala da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام يا وانا سان قال جان هنكلي دي أخوان دو وانا سكجي حجي ننتين دي فاروقان حرما كنا چي ولبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرة دقالان نو كچن فا الله يزمي دي كمي الفرما دي أبن دي كروك أكو كروك أو نزي سورارا كنا چي لبيك اللهم لبيك Allah zai gaya mala'iku ne masa gafara ko so nawa zaka fada kuma in ka fada sai ta tunkare alam gaba daya kalmar to ka tafi kana kana da alfarma lokacin da ka je zaka shiga masallacin harama na maka da idan ka ya hango dakin ka ba anan take Allah ya bude maka kofofin karba addu'a nan ma wata alfarmar ta bi aka maka sai ka kara in ka shiga filin masallacin kai haka bismillah Allahu akbar zaka fara dawafi nan ma an kara ninka maka alfarma ta uku akan waccan in ka fara dawafin an ninka maka alfarma ta hudu in ka gama dawafin ka zo sallah raka'a biyu nan an kara maka wata alfarma in ka gama ka je shan ruwan zamzam an kara maka wata alfarma in ka hau kan safa ka fara sa'i nan ma an kara maka alfarma duk abin da kai Allah zai yarda in ka fita Mina nan ma haka kana zuwa Mina ranar 8 ga wata ko 7 in ka fita kana zuwa ka ce Allahumma inna hazamuna famunun alayya bima mananta bihi ala ibadika salihin Allah mu ne ce na duk baiwar da kai wa bayanka na gari a tarihin duniya Allah na so ni ma kaman yau shikenan ka kwana in ka tashi ranar arfa ka ce ubangiji wannan ita ce ranar arfa yau kana alfahari da bayanka a gurin almalawla ala halittun da suka fiko a gurin ka ni ina roƙonka ni ma yau ka sani daga cikin wanda zaka yi alfahari da ni a cikin mala'iku to sannan ka tafi arfa din to duk abin da kai na addu'a za a karba saboda haka ina roƙon mu a dage ayi wa kasar nan addu'a ayi wa al'ummar musulmi addu'a matasa namu na musulmi a kasar nan ayi musu addu'a shaye-shaye ya baci miyagu sun shigo mu suna saida kaya miyagu na shaye-shaye wanda za su lalata makoma kasar nan tamu gaba daya kuma ba a samu goyen bayan da za a yake su ba mutane ba su samu da wannan abu to ai addu'a Allah ya taji fifil manabi duk wanda yake wannan Allah ya san shi ya bi shi tunkan Allah ya karya shi to wannan shine abin da za a yi sannan ai addu'a iyaye da suka sauka daga rukun amanar yaya suka sake su haka suka bar su arna suna ba su kayan shaye-shaye su sha ko ba sa girma ba sai in ba su kai musu kudi ba za su ba su sai sun zo sun yi dauke su ba su su sayar su suna tara kudi muna zauni to addu'a kan wannan zahirar Allah ya mana maganin ta ya sa mana kishi mu zama mun san amana da take waya mu Allah zai tambaye mu gobe alkiyama ya ba mu ikon tsayawa mu tsayin daka warware ta sannan halin da muke ciki na kyashi da hasada da kin juna shi ma mu roki Allah ya raba al'ummar musulmi daga wannan in ya raba mu da wannan Allah da shi kenan za mu samu saukin abin da muke ciki a wannan tafiya ajin duk abin da aka yi haji da umra a shigar da wayannan a ciki Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh assalam Gracias.